Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 31 da mita 25 da kuma mita 16. Masu haron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa mita 102.5 da kuma tashoshin rediyo a amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sazango FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu a kai tsaye da muke gabatar muku da shirye-shiryen ku kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna la'asariyan nan lafiya. Yau asabar 17 ga watan Fabrairu shekara ta 2018. Sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin da karfe 4 a Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 3 kuma a Ghana. Nan Washington DC dai yanzu karfe 10 na safe. Ga kanun labarai.
Runzunar 'yan sandan Najeriya ta ce wasu 'yan kunar bakin wake sun kashe mutane 18 a garin Kwandiga da ke jihar Birnin Najeriya. Mai bincike na musamman kan katsa London din da ake zargin Rasha da yi a zaben Amurka na shekara ta 2016. Jiya Juma'a ya tuhumi wasu 'yan Rasha 13 da wasu kamfanoni. Sannan Attorney General din Shari'ar Amurka ya bada umarnin a gaggauta yin nazarin yadda ma'aikatar Shari'a da kuma hukumar bincike ta FBI ke ɗau mataki bayan samun bayanai kan mutane masu hadari.
Kanun labaran kenan.
Da suicide bombers din su biyu da kuma mutum 18 suka mutu.
Kakakin rundunar 'yan sanda a jihar Borno ASP Joseph Kwaji muna kuma da ƙarin bayani bayan labaran duniya.
Fai samun matsala tsakanin manoma da makiyaya, amma abin da muka samu shine barayi masu sata shanu. Muna da barayi 'yan bindiga daɗi, muna da waɗanda ke tada zaune tsaye.
Gwamna Abdulaziz Yari na jihar Zamfara bayan da ya jagoranci wasu takwarorin sa 5 zuwa Zurmi inda aka halaka mutane kusan 40. Ibrahim Kalma sai Garba na tafi da shirin amsoshin tambayoyinku. Ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce wasu 'yan kunar bakin wake su uku sun kai hari kan wata cinkushasshiyar kasuwar kifi wadda ke daura da birnin Maiduguri na arewa maso gabashin Najeriya da daren jiya Juma'a. Suka kashe mutane 19 tare da raunata wasu 22. Da misalin karfe 8:30 na dare agogon yankin, 'yan kunar bakin wake suka kai hari a garin Kwandiga mai tazarar kilomita 25 a kudu maso gabashin Maiduguri babban birnin wato jihar Borno. Birnin Maiduguri, wanda nan ne mahaifar kungiya mai tsatsauran ra'ayin, ya zama turmin tsakar gida shalugude ga wannan kungiya wadda ta halaka mutane sama da 20,000 tun daga shekara 2009. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Mai bincike na musamman kan katsa London din da ake zargin Rasha ta yi a zaben Amurka na shekara 2016. Jiya Juma'a ya tuhumi wasu kamfanonin Rasha wanda suka yi shigar burtu suna ta aikarsu ta kafar sada zumunta da kuma ma'aikatan kamfanin su 12 da mai samar da kuɗin tafi da kamfanonin. A tuhuma ta farko da aka yi ma 'yan Rasha da ake zargi da katsa London a zaben Amurka. Tuhumar wadda wani gungun masu ta yi alkali yanke hukunci ya yi a nan Washington DC ta haɗa zargin cewa kamfanin mai suna Cibiyar Bincike ta yanar intanet wanda ke birnin St. Petersburg na Rasha, wanda kuma ke da alaƙa da fadar shugaban Rasha ta Kremlin, ya ƙaddamar da wani shiri na goyon bayan Donald Trump a zaben shekara 2016. Masu gabatar da ƙara sun kuma tuhumi wani mai samar da kuɗin tafi da kamfanin, wani ɗan kasuwar Rasha mai suna Yegeni Gripskin, da wasu kamfanonin kuma guda 2 da ke ƙarƙashinsa. Mataimakin Attorney General ɗin Amurka Roy Rosenstein ya ce 'yan Rasha sun haɗa baki wajen yunƙurin haddasa rashin jituwa a Amurka da kuma cusa shakku a zukatan mutane game da sahihancin demokaradiyya. Attorney General ɗin Shari'ar Amurka ya ba da umarnin a gaggauta yin nazari kan yadda ma'aikatar Shari'a da kuma hukumar bincike ta FBI kan ɗau mataki game da mutanen da ake ganin wata rana za su yi kashe mutane da dama. Wannan ya biyo bayan ansa kuskuren ta a jiya Juma'a da hukumar bincike ta FBI ta yi, wadda tace babbar hukumar tabbatar da wadda ita ce babbar hukumar tabbatar da bin doka da oda wadda ta amsa cewa ta yi sakaci bata bi diddigin bayanan da aka bata ba game da dan bindigar nan wanda ya halaka mutane 17 ya kuma raunata wasu 14 a wata makaranta ta jihar Florida ranar Laraba. Jiya Juma'a hukumar bincike ta FBI ta amsa cewa bata bi tsarin da aka saba bi ba bayan da aka bata bayanin tuntuni game da maharin mai suna Nicholas Cruz. Hukumar FBI ta ce wani na kusa da Cruz ya rada mata ranar 5 ga watan Janairu game da sha'awar matashin ta kashe mutane da kuma wasu bayanai masu tayar da hankali. Ma'aikatar cinikayyar Amurka ta yi kira ga shugaba Donald Trump da ya sa haraji sosai kan karafin da ake shigowa da su daga kasar China da wasu kasashen da yake bayar da wannan shawarar jiya Juma'a. Sakataren ma'aikatar Wilbur Ross ya ce shigowa da irin waɗannan karafin na illa matuƙa ga tsaron kasar. Ross ya ba da misali da cewa a yanzu a nan Amurka wani kamfani ɗaya ne kawai ke sarrafa karafa masu inganci da ake buƙata wajen ƙera jiragen yaƙi. Wani farar ɗaukar wannan matakin ita ce a ƙara yawan sarrafa irin waɗannan karafin a Amurka zuwa kashi 80 cikin 100 na adadin karafin da ake buƙata a ƙasar. Wani jirgi mai saukar ungulu da ke ɗauke da wasu jami'an gwamnatin Mexico ya faɗi jiya Juma'a yayin da suke dudduba irin ɓarnar da girgizar ƙasar da ta auku ta yi. Jirgin ya kashe wasu mutane 2 da ke ƙasa. Jirgin na ɗauke ne da ministan cikin gidan Mexico Alfonso Nevere Preda da kuma gwamnan jihar Oaxaca Alejandro Murat waɗanda ba su ji wani mummunan rauni ba. Girgizar ƙasar ta auku ne a kudancin Mexico jiya Juma'a inda ta yi wata ɓarna a jihar ta Oaxaca. To amma nan take babu wani rahoto game da mutuwa ko kuma jin rauni. Cibiyar binciken ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar na da ƙarfin 7.2 a ma'aunin girgizar ƙasa kuma ta samo asali ne a wani yankin karkara na kudancin jihar Oaxaca daura da gabar tekun Pacific da kuma kan iyakar jihar Guerrero.
Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Ibrahim Kalma sai garba ya gabata. Za ku ji rahoton matakin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauka na tura ministan tsaron ƙasar zuwa Zamfara dangane da yawan kisan gillar da ake yi wa bayin Allah a can. Amma da farko akalla mutane 20 suka mutu ciki har da yan kunar bakin wake da suka kai hari a kwanda kamar yadda kuka ji a cikin labarai a daren jiya Juma'a. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Haruna Dauda biyu ya aiko mana.
ASP Joseph Kwajide shine mai magana da yawun zanen yan sandan jihar Borno wanda kuma ya tabbatar mun da akwai lamarin tawaitar ho kamar haka.
Information report da na samu shine da misali karfe 8 da rabi na daren jiya suicide bomber mace da namiji da tadda bomb da yake cikin su a kasuwar ba kasuwa ba tashar kifi.
Okay, tashar kifi
a Kwanduga da suicide bombers din su biyu da kuma mutum 18 suka mutu.
Suka mutu
ga wanda aka tada sai kuma mutum 22 wanda suka jikata su gaba da yan kwashe su an kai su a
suicide bomber din su mutane 16 kenan ko
18 da suicide bomber 20 kenan.
Na kuma tuntubile daga cikin mazauna wannan gari da ake kira Komar Ali wanda shi mai man karin haske da akwar wannan lamarin kamar haka.
Na je wajen sai yara kanana ne suka rasu a jibi da ba su shayi da zuwa kana da soja ne kuma.
A ce a kasuwan kifi ne ko?
Eh, ka cikin main kwalta ne zaka wuce ba ba akwai da ana sai da kifi a kasa.
Na mai sunan ƙauyen?
A cikin Kwandugar ne. Cikin Kwandugar wajen a kwalta babba nan kana wucewa ba ba sai da kifi da sauransu.
To ana cin kasuwan da dare ne?
Da dare suna ci kasuwa har suna kaiwa 10 ma.
Abin ya shafi soja guda ɗaya?
Eh, soja guda ɗaya ne ko shan shayi ne a waje ana zaune shi ya rima da shi.
Ya mutu ne ko ya ji rauni?
Ya mutu.
So wannan
su suicide din mata ne ko maza ne ne?
Mata ne dukkan su uku.
Oh, su uku ne?
Su uku ne ba tribal abin lalle wallahi.
To kamar su mutane suka mutu za su kai nawa ne?
Eh to a so biyar sa dai mun ko ba mai about 20 of them ne.
Oh,
to ba mutan ko towa yanzu din wani su ta kira su wa ba.
Eh, daga cikin mazauna garin Kwanduga kenan da aka fi sani da Comrade Ali. Ke bayani game da tashin bomb din da ya auku a daren jiya da har ya sanadiyar mutuwar waɗannan mutane 18 Haruna Dauda Bibu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Najeriya kasar mu ce, mu yi reno saboda ƴan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata.
Gaida Haruna, yayin da wasu ƴan Najeriya suke ci gaba da bayyana takeicin ganin yadda kafofin yada labaran ƙasar ba su damu da kisan gillar da ake yawan yi wa bayin Allah a jihar Zamfara ba, kamar yadda suka damu da rikicin manoma da makiyaya a jihar Benue, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tura ministan tsaron ƙasar Birgediya Janar Masud Dan Ali mai ritaya zuwa jihar da shi ministan ya fito, bayan da aka kashe aƙalla mutane 40 na baya bayan cikin mako na ƙauyen Zurmi. Ga ci gaban rahoton da Nasiru Adamu Hikaya ya hada mana.
Kin waɗanne mutane ne ke haddasa wannan zubar da jini? Ita ce tambayar da ne wa ɗan kwamitin tsaro da gwamnatin jihar ta kafa Alhaji Sani Gwamna, wanda ya kawo tarihin fitinar da yanzu ta koma hannun ƴan bindiga daɗi, barayin shanu da ƴan fashi.
Mun kira Fulani muka zauna da su, suka gaya mana cewa ga abin da an matsalolin su ƴan sa kai muka kira su daban, su ma suka gaya mana ga abin da an matsalolin su. Sai muka hada matsalolin gabaki ɗaya, muka ga abin da za a iya maganin su ne, rashin fahimta ne da rashin wayar da kai ma al'umma. Eh, aka waye gari ma muka hada su gabaki daya su da su ƴan sa kai ɗin da Fulani. Mahiyoncin su ma ba su san junan su ba, ba su san mutanen da suke nema ba. Ta nan wannan zaman da aka yi sai aka zama abokai. Kullum in za mu kira taro sai mu kira wanga bangare, mu kira wanga bangare, har aka hadu aka zauna lafiya.
Gwamna Abdulaziz Yari na jihar Zamfara, wanda ya jagoranci tawagar gwamnoni biyar zuwa Zurmi bayan ganawa da shugaba Buhari a daura, ya ce gwamnati na daukar duk matakai don shawo kan fitinar.
Ban fahimci samun matsala tsakanin manoma da makiyaya ba, amma abin da mun fi samu shine barayi masu sata shanu. Muna da marayi ƴan bindiga daɗi, muna da waɗanda ke tada zaune tsaye, waɗanda suke rashin zaman lafiya tsakanin ƴan banga ko su marayin da abin da ya kamata. Wannan muna da ainihin kidnappers, duka duk muna da waɗannan abubuwan da muna ƙoƙarin ganin yadda da mu wanda haɗin kai da jami'an tsaro da gwamnati tarayya da za mu ganin an shawo kan ƙarshen wannan al'amarin.
Gwamna Yari ya maida martani ga masu cewa yana da masaniya kan masu ta'annacin da zayyana hakan da adawar siyasa.
Sa siyasa a ciki ko ƙin jini ko wani yare ko ƙabilanci ko addini, suna ganin wannan ba hanya bane. Kamar da nace a lokacin da muka yi taron tsaro na ƙasa da majalisar da tije ta ƙasa ta shirya, cewa a lokacin da muka fara samun matsala a Zamfara, da na yi ta yima abokanan adawa na siyasa ba bisa ga cancanta ba, domin ana nuna cewa su ne ke ingiza waɗannan abubuwan ga shaida, kuma shaidan nan ta ƙarya. Amma na ƙina yadda na bi kan bakin zaran har na gano yadda al'amuran suke, kuma ka ɗauki matakai, za a samu sauƙi yau gobe, a samu wannan gobe, a samu sauƙi gobe, a samu wannan. Tun da laifi ne ake son aikata, shi ko mai son aikata laifi ya sai da zai aikata laifi. Kirana ana shine jami'an tsaro suna da alhaki na kare al'umma, dukiya da irin ƴan ƙasa. Mu a matsayin mu na gwamnatocin jihohi, taimakon da ya kamata mu yi shine na bada abubuwan da ya kamata domin amfani da su don ganin cewa an karkashe wannan matsalar.
Shugaba Buhari ya umarci jami'an tsaro su nufi Zamfara don kawo ƙarshen matsalar, da don koma su hannu a zubar da jinin don gurfanar da shugaban shari'a a hukunta su bisa tuhumar kisan gilla. Nasiru da Mali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Hukumomin shari'a jamhuriyar Nijar sun yi kashedi ga waɗanda ke amfani da shafukan sada zumunta domin ƙoƙarin raba kawunan ƴan ƙasa ta hanyar furta kalaman ƙabilanci da sunan kare muradin siyasa. A cewar su, duk wanda aka kama da irin wannan laifi zai fuskanci hukunci daidai da doka. Ga Sulaiman Muni Barma da ci gaban rahoto.
To amma Abdul Alhaji Idi, wani jami'in fafutuka, na cewa
abinda muke jira da shi ba sanarwa bace, ba hurjin musa bane. A wa'annan mutanen da suka yi wannan kalamin, wanda mafi yawa an san wasu cikin su, sai a gurfadar da su gaban shari'a ta yi aikin ta.
Babban alƙalin a takardarsa ya umarci daukacin masharantun ƙasar su sa ido akan wannan al'amari da ke barazana ga zaman lafiyar al'umar Nijar, ƙasar da ƙabilunta ke da al'adar tsokanar juna da sunan tubastaka. Shugaban kungiyar rajin kare demokradiya ta Kader Dambaji son Allah na ganin abin zai yi tasiri, ko da yake ya ce sai idan an zartar da shi ba sani ba sabo.
Ya kamata su zama to babu wani wane na koko wane ne koko wanga bangare ne koko wanga bangare ne koko wa shi wai wa wai wane shi na da matsayi kaza koko shi na da matsayi in ma ya zama to minister na in ma ya zama to komai a matsayin shi cikin abubuwan kasa in ya zama to ya dauki wannan hurcin to ya kamata doka ta aikin ta a bitafarki na doka shi zama to shi shi ba da amsa gaban doka shi gaban alkali alkali shi fada mai doka abinda doka ta tana da bisa ga laihin da yi
ainihi wannan al'amari ya taso ne daga hirar da wasu fitattun 'yan siyasar kasar suka yi a wasu kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu, waɗanda dukkansu ake zargi da karkatar da ra'ayoyinsu akan dalilan ƙabilanci a maimakon su mai da hankali akan aƙidar siyasa, lamarin da ya sa magoya bayan ɓangarorin suka yi wa junansu ca ta hanyoyin sadarwar zamani irin su WhatsApp da Facebook.
Ni abin na yi mamaki bisan shi alƙalin alƙalai bai kamata ma shi tsaya shi ba su wannan abin kashe din ba, tunda doka ce duk waɗanda sun kai wannan abubuwan ai sun san abu ne wanda ya taka mu doka, ya saba mu doka.
Balle shi aikin shi dama abu doka, kuma tunda shi kansa ya la'akari ba abin doka, kenan sai ya dauki sandar ta doka ya buga ma wanda suka ma doka karen tsaye.
Wannan yasa gwamnatin kasar ta Niger a yayin zaman majalisar ministoci na yammacin Juma'a bayar da umarnin a bididdigi don cafke masu hannu a wannan aika-aika. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 10:17 na safe. A gyara zama ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Usman Umar Usman daga Bauchi game da jaru hujja, da kuma ansar tambayar su Usman Manika da mai nasara nasara Funtuwa da Muhammad mai kamiya Gombe da dai sauran masu sauraron mu game da kasafin kuɗi. To bari mu fara da ansar tambayar Usman Umar Usman game da ma'anar jaru hujja. Idan mai tambayar na saurare, ga ansar ka daga bakin Profesa Abdalla Uba Adamu, shugaban buɗaɗɗiyar jami'ar karatu daga gida ta Najeriya Nun a takaice, wanda ya ce
to jari hujja dai a turance tana nufin capitalism. Capitalism tana nufin mutumin da zai je duk abin da ya riga ya saka a gaba shi riba ce a gabansa. Duk abin da zai riba ce a gabansa. To ana ganin cewa wannan bai kamata ka ce riba kawai ka dora akan a gaba ba. Kuma ribar abinda ake nufi ba wai kawai riba ta kuɗi ba, kamar mutane dan kasuwa idan ya riga ya zuba jarinsa a wani abu ai dole dama ya tsammanin zai samu riba. Da harsa ta kenan, sana'a ta kenan. To amma ana amfani da kalmar jari hujja wajen nuni ga mutumin da yake son zuciya da san kai. Cewa shi duk abin da zai shi yadda abin da zai samu menawa a ciki me zan samu a ciki. To ka ji dalilin da yasa ake kallon saban jari hujja, saboda jari dai abin da kake ji wani kuɗi ne kake da shi wanda zaka zuba shi don kai sana'a, kuma don ka samu ribar ka. Saboda haka idan ba zan samu riba ba ai kaga ba zan zuba jari ba. To kazalika haka har ya zama cewa a cikin magana ta yau da kullum ana ganin mutumin da yake ba zan yi kaza ba sai na samu kaza sai wani abu ya samu. Misali mutum zai ce yana neman a bashi wani matsayi na gwamnati, ya dinga shiga da fita yana ta roƙon mutane, yana ta bi yana ta roƙo a bashi. To in ka tambaye shi me yasa kake son ka yi wannan matsayin, ba zai iya gaya maka cewa ina son yi wannan matsayin ne saboda in taimaka al'umma, saboda in yi kaza in yi kaza, a saboda yace a saboda ina son in warware matsalolina. To kaga ya zama dan jari hujja. Jarinsa shine wannan roƙon da yake yi yana bi wajen jan mutane, in wani ya ce ba ni kaza zan taimaka maka ba ni haka zai tafi kai koda wajen boka ya je. Boka ya masa tsafi. To shi ya zama dan jari hujja saboda ya zuba jarinsa abinda zai yi, kuma hujja sai take me zai samu daga cikin abin. Saboda shi kamfan jari hujja kalma ta capitalism, saboda shi capitalism ana ganin wato wata kafanta ce na neman kuɗi, a nemi kuɗi ta koƙara za a samu. Saboda haka duk abin da za ka samu in dai za ka samu jari to ya zama daidai wa abin da za ka yi. To shi ne kuma kalmar ta rikide ta zamanto cewa yanzu ta zamanto san zuciya da san kai. Shi ne wato mutum ya zama dan jari hujja kawai kai kanka ka sani.
To
abin da zaka yi in dai ba zaka samu wani fita ba mafita ba. Kamar yadda nan arewacin Najeriya yanzu ake cewa idan babu kayan aiki. Gaskiya ni bazan bi wannan ba. Wato idan ba zai bani kuɗi ba ko kuma ba zai gamsar min da wasu abubuwa ba ni da ban bi su ba.
To Professor, idan aka dubi manufar ƴan bin tsarin capitalism da kuma ma'anar koko mu ce ainihin ma'anar kalmar jar hujja ta Hausa, ana iya cewa kalmar jar hujja ta fassara ma'anar capitalism yadda ya kamata koko dai?
Eh to yayi saboda yanzu shi Karl Marx din wanda yafi yawan abun nan kururo akan capitalism din ai yayi amfani da kalmar capitalism ne ya nuna cewa masu neman kuɗi suna neman kuɗi ta kowace hanya kuma suna son su takura wa talakawa. Wato an samu wani rabauta tsakanin masu kuɗi marasa kuɗi da mai mutumin da yake da shi ne yake da kayan wato kamar masana'antu wanda yake kuma yana son wannan ya kafa wannan masana'antun ne don ya tace jama'a kuma ma'aikatansa da suke wannan masana'antun aikan abotar da su a mai da su kamar bayi
kan
a tara masa kuɗi a wannan yayi amfani da kalmar ba ya amfani da ta a wulatance akan cewa abu ne mummuna cewa mutane suna son su yi arziki ta kowace hanya. To mutanenmu masu kokari kwarai da gaske da basira da Allah ya ba su sai suka dauki wannan ma'anar ta shi dai capitalism din da Karl Marx ya amfani da ita aka mai da tijari hujja dan a nuna cewa kawai wannan tijari hujja ne mutumin ne da yake son kansa saboda ya samu riba amma bai damu da yadda ya tattaka mutane har ya samu riba ba ko yaje inda ne. To amma capitalism tana nufin wato wata hanya ce na kyale mutane su zuba jarin su kuma su yi riba su. Dan kasuwa wanda yake da jarumta ya dinga zuwa Dubai ko yana zuwa China ko yana zuwa Hong Kong ko yana zuwa wurare da yawa yana sokawa yana zuwa yana sayarwa yana samun riba fa capitalist ne saboda kuɗi yake nema. To amma ba za ka kira shi dan jari hujja ba saboda ba ka samun riba yake nema ba kuma ba mutane yake son ya tattaka ka samu wannan ribar ba. Jari hujja tana nufin ka tattaka mutane ka samu abin da kake so ka samu riba.
To Professor, har yanzu dai masu tambayar suna son su san ko akwai wata alaka tsakanin shugabanci da kuma shi wannan tsari na jari hujja?
Ito, idan ka dubi cewa jari hujja tana nufin in zama shugaba ta ko kaka nake son in zama saboda ni ma dai in warware wayan abubuwa. Ya zama dan jari hujja da yawa da aka ikira shugabanni ko kuma masu matsayin iko da madafin iko da aka ikira su ɗan jari hujja. Mutum ne yake kafin ya shiga wani matsayi za ka gan shi yana da motar sa tana hayaki ko ba haka ba ba shi da gidan da na kirki to ya sai hau mulki ko aka ba shi wani matsayi yana gamawa sai ka gan shi da motoci wajen guda goma sai ka gan shi da gida na wajen miliyan guda sai ka ga duk ƴaƴansa da suna dan mai waina primary school sai ka ga yanzu an fitar da su daga dan mai waina primary school yanzu suna Malaysia. To ai kaga ya zama dan jari hujja ina ya samu duk kudaden da yayi wannan abun ba dai albashin shi ne ya tabbatar masa haka ba saboda albashin kowa an riga an san ba inda zai kai ka da dai iya rike ka
haka.
To amma ina ka samu wannan motocin ka samu karatu sai ga wayan shi shugabannin suna ta kokari ne dan su samu wani matsayin dan su warware wa kansu wayan su matsaloli kamar yadda ne maka wannan bayani ga yanzu yana da katafaren gida yana da motoci ayyana duk suna waje suna ta yin abubuwa. Na kaga ya zama dan jari hujja kenan dama ba wai shugabanci yake son idan ya taimaka wa jama'a ba yana son yayi ne kawai dan ya taimaka wa.
Yanzu kuma sai ansar tambayar su Usman Manika da mai nasara na Safuntuwa da Muhammad mai kayamiya da sauran masu sauraron mu game da kasafin kuɗi. Idan masu tambayar na saurare to ga ansar ku daga bakin masanin tattalin arziki a Najeriya Malam Sama'ila Ibrahim Rimayi wanda yace
bari mu fara bayani akan menene ma kasafin kuɗi. To a cikin tafiyar da gwamnati kowace shekara gwamnati takan fitar da tsari yadda za ta tafiyar da harkokinta na gwamnati a cikin shekara mai kama kasafin kuɗi. Gwamnati takan fitar da abubuwan da za su shigo ma gwamnati ta fuskar kuɗin shigowa sa'annan kuma sai a fidda tsarin tafiyar da waɗannan kuɗaɗe da za su shigo ta fuskar kashe-kashe. Da yawancin lokaci kashe-kashen nan akan kafa su kashi biyu. Akwai fanni da ya shafi al'amuran yau da kullun na gwamnati, fannin da ya shafi ci gaba, abubuwan da za su kawo ci gaba a cikin ƙasa.
ƙasa. Dan ne da ya shafi al'amuran yau da kullum ta gwamnati a cikin kasafin kuɗi, ana nufin abubuwa da suka zama wajibi na tafiyar da gwamnati ta fuskar kashe-kashe da kuɗi. Wato, sun zama wajibi ne domin in dai gwamnatin za ta ci gaba, za a gudanar da ita, dole a kashe kuɗi a kan waɗannan irin kashe-kashe da ake kira na yau da kullum. Wato, sukan faru ne kusan kowace shekara, an saba da yin su. Sabanin wancan na ci gaba da ba lalle haka zai kasance kowace shekara ba. Misali, al'amura da suka shafi haƙƙi da ma'aikata, albashinsu, kwasa-kwasai da za a tura su su je su yi tarurruka da kuma kayan aiki da za a yi amfani da su ta wurin gudanar da ofisoshi na gwamnati. Kuma wannan haƙƙi, al'amura da suka shafi ci gaban ƙasa, wasu fannin kenan su sun shafi abubuwa da gwamnati za ta kashe kuɗi a kai da za a ga cewa sun kawo ci gaba a cikin ƙasa. Misali, kashe-kashe na kuɗi da suka shafi yin gine-gine ko dai a ce na makarantu ko na asibitoci ko na hanyoyi a cikin ƙasa, ko sayan wasu na'urori ko kayan aiki da za a yi amfani da su a cikin wannan shekara da gwamnati za ta gudanar. Wato, akan kira su waɗannan ci gaba domin ba lallai a ce an kashe kuɗin a cikin shekara an yi amfani da su a wannan shekara kaɗai ba. Kai idan aka yi hanyoyi, daga za a ɗauka shekaru ana amfani da wannan hanyoyin ba lallai a cikin wannan shekara ɗaya ba. Ko kuma a ce an gyara filayen jirage, ko kuma a ce an sai ma jiragen sama. Na gwamnati ne. Wannan fannin yana nufin a ƙarshen wannan kashe-kashen gwamnati tana da wata kaddara da za a ce wannan mallaka ce ta gwamnati, waɗannan su ake kira na ci gaba.
Wataƙila za su so su san idan aka ce kuɗaɗen ayyukan yau da kullum, shin daman kuɗaɗen na ƙasa ne ko ana hasashen za a same su?
Shi kasafin kuɗi akan yi shi ne hasashe, abinda ake hasashen zai shigo. Da kuma abin da ake hasashen za a kashe, ba wai kuɗin aka tara ƙasa tana aka ce bari a yi kasafin kuɗin ba, a hasashe ne ake.
To, sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Profesa Abdalla Uba Adamu da Malam Sama'il Rimaye da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau sai wani karan.
To, madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta email. Wasiƙarmu ta farko ta fito ne daga hannun Ibrahim Muhammad, yana cewa muna kira ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da ya ƙara yawan jami'an tsaro a Najeriya, muddin yana so ya kawo ƙarshen wannan kashe-kashen jama'a da ke faruwa a sassan ƙasan. Don wallahi, jami'an tsaro sun yi karanci idan aka kwatanta da yawan al'ummar ƙasar. Mun gode VOA. Ta gaba, Shehu Adamu ya rubuto ta, yana cewa harin da ƴan bindiga suka kai ƙauyen da ke karamar hukumar zulmi a jihar Zamfara wani abin tirda Allah wadai ne. Allah ya jigan waɗanda suka rasu ya kuma tona asirin duk waɗanda suke da hannu wajen kitsa wannan hari. Ta ƙarshe tana cewa Muhammadu, wato mu manoman shinkafa da alkama a jihar Kebbi, muna neman gudumawar gwamnati cikin gaggawa. To, madalla, kaɗan daga cikin wasiƙu da ku aiko kenan. A halin yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Ga labaran amma takaitattu. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce wasu 'yan ƙunar baƙin wake sun kashe mutane 18 a garin Kwandiga da ke jihar Borno, Najeriya. Mai bincike na musamman kan katsalandan ɗin da ake zargin Rasha ta yi a zaben Amurka na shekara ta 2016 jiya Juma'a ya tuhumi wasu 'yan Rasha 13 da wasu kamfanoni.
To, madalla, gaishe ga masu sauraro duka da kuma abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci, sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da sabbin shirye-shirye. Kamin na madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya gabatar da labaran duniya, sai kuma Solomon Abu da ya kula da aikin gabatar da shirye-shirye mu, sai kuma Mr. Love da ya rika masa injiniya, nan ne sahabbai Maulidi zan dakata yin sallama da ku, mu zama lafiya.